Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baroti ka don ka baiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike
da. Ran na fito daga hayyacina, ban tashi bacci ba, ban tashi cin abinci ba, ban kuma gaya wa kowa ba.
Nace tun da dai ta ce an kurdin nan na ranar farko shi ne ya kashe ta. Wai a'a bai kashe ta ba. Wai za ta iya yiwuwa. Wai in ya dau miliyan 5 din zai fi kowa ni ba. Wai ni ya fi zafi ni da kashe ni ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna gaya da mu makon da ya gabata, shirin domin iyali ya fara tattaunawa kan batun yawan mace-macen aure da ake fuskanta a jamhuriyar Niger. Muka kuma yi alƙawarin ɗorawa inda muka tsaya tattaunawa da masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan wannan matsalar. To sai dai baya ta haihu, inda a cikin makon aka samu rahotannin garkuwa da kuma kashe ƙananan yara da suka hada da Hanifa Abdullahi ɗan shekaru 5 da ake zargin mai makarantar da take zuwa a birnin Kano. Yayi garkuwa da ita ya kuma kashe ta, da kuma ɗan shekaru 8 a Sama'u Shu'aibu da ake zargin masu garkuwa sun kashe bayan karɓar sama da naira miliyan 3 kuɗin fansa daga wurin mahaifinta a Zaria. Wannan ba shi ne karan farko da ake garkuwa aka kuma kashe ƙananan yara a Najeriya ba, sai dai ya kasance karan farko da lamarin ya ɗauki hankalin al'umma da yayi ya kai ga ɗaukar matakin da zai kawo sauyi mai ɗorewa. Bakin da muka gayyata domin neman sanin masababin wannan lamari da kuma hanyar magance ta sun hada da Hajiya Balaraba Abdullahi, ɗan fafutukar kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara, da masanin shari'a barista mai nasarar Kogo Umar, da kuma Sheikh Mahajidina Sani Kano. Hajiya Balaraba Abdullahi ta fara da bayyana yadda ta ji lokacin da ta ji labarin mutuwar yara.
Nayi kuka kuma wallahi hankalina ya tashi, saboda mu ne iyaye mata. Idan har wannan abu zai dinga faruwa, an ce mu tsare ƴaƴanmu mu ba su tarbiya, mun yi daidai gwargwadonmu. An ce mu tura ƴaƴa makaranta domin su je su gano rayuwar da za su yi can gaba koda bayan bamu. Amma kuma ya kasance daidai da makarantar ma yara sun je ma nan ma ana samun wannan matsala, ya hankalina ba zai tashi ba. Hankalina ya tashi matuƙa, saboda ni na rasa ma inda zan fara. Dafa ko ba naka bane, an ce kai kalene shi daidai da makwabcin ka fa, an ce karka yarda wani abu ya same shi na bakin ciki baka taya shi ba. Sannan wannan abu bakin cikin fa abinda ma yafi bani bakin ciki ya fi faruwa a arewacin mu. To ta ina za mu fara? Ina ake so mu kai ƴaƴanmu? Ya ake so rayuwarmu ta zama? Ka haihu ka reni ɗanka, wani ya je ya ɗauke shi can bayan ya nemi kuɗi, sannan kuma ya ce ya kashe shi. Saboda girman Allah, wannan rayuwa shin wai hannun nan da ike kisan nan baya tunanin shi ma fa zai mutu? Idan ya mutu zai koma ga inda bai taɓa tunanin zai je ba ne. Yaro ƙarami bai san komai ba. Iyayensa su yi masa wanka, su sa masa kaya, su ba shi naira 10 su ce ka sai biskit, ya tafi makaranta. Ana sa burin zai taso da wani irin tarbiya mai mahimmanci a doron ƙasa, sannan ka kama shi ka sace shi, sannan ka ce kana garkuwa da shi, kuma naka ƴaƴan suna nan a zaune tare da kai kana ganin su. Sannan a ce wai muna nan a ƙasan nan wai ana ganin abubuwan nan suna faruwa. Ai dole raina hankalina ya tashi, wallahi ina cikin tashin hankali. Kuma duk wata uwa ta ƙwarai dole ne ta san cewa wannan abin da yake faruwa da ɗan wani ko ɗan ɗan uwanta ko ɗan makwabci, to fa kar fa ta fitar da rai cewa nata ma yana iya faruwa da shi.
To bari mu ɗauko shi daga misalin wannan yarinya 'yan shekara 5 Hanifa da ya faru a Kano. Labarin da muka samu daga wajen wakilanmu shine shi wannan shugaba ne mai makarantar da yarinya nan take ciki, kuma da ya ɗauke ta wai gidansa ya kai ta wajen matarsa. Ya kike kallon wannan abu?
Wannan tashin hankali, idan duk wata uwa da za ta ce ba ta samu tashin hankali ba, wallahi ba mace ba ce. Na yi kuka Hajiya, na tota uwa yarinyan nan, domin yadda ma labari suke zuwa ƴar kenan guda ɗaya da take sa ko. Sannan ko malami for that matter, malamin makarantar da take zuwa an biya ka haƙinka, an baka amana,
mai kai gidansa wurin
matarsa, ya ɗauki yarinyan nan ya kai ta har gidan matarsa, kwana da kwanaki yayin matarsa ƙarya cewa wai uwarta ta yi tafiya.
Kina ganin matar tana da laifi da ba ta yi tuhuma sosai ba?
Ai laifinta ba zai yiwu ba a ce tana da laifi, Hajiya. Ai ƴa mace ce aka kawo, kuma da aka kawo ta inda bata karbi yarinyar ba, ba a san irin tuhumar da za a yi mata ba, amma ta karbi yarinyar ba ku kowane fasiri bane fa mace za ta sani namijin ta fa. Ya kamata mu gane wannan ba kowane sirri bace. Akwai sirri fa da suke boyewa suna ganin cewa idan mace ta sani suna ganin yaro ta kuma fa gaskiya bane.
Sheikh Muhajjadina, kai daga Kano kake, kuma wannan abin ya faru a jihar ku ta Kano. Ya kuka ji da wannan labari?
Ai, a lokacin da na ji wannan abu na shiga tashin hankali, dan ban taba shiga tashin hankali irin wannan ba. Jihar Kano gaba ɗaya mun shiga tashin hankali, Najeriya da ma sassan duniya an shiga tashin hankali. Yanzu shike nan ba ka da wata kariya, yaron ka ta tura su makaranta an ɗauke shi an sace shi. Yanzu to ina menene mafita? Ya zalimi yake nan da al'ummar mu? Ina ne mafita idan baka kai ɗan ce, idan kai wa ɗan kanka ka ba shi abinci kai ci da shi makaranta za ka kai shi, nan ne kake ganin inda zai samu tarbiya? Idan ya samu tarbiya domin taso al'umma ta zama ta gari, to idan nan za a dinga duk abin da aka ce ya lalace nan bangaren makaranta, to idan ya lalace bangaren makaranta to ina ne kenan za ka kai inda za a samu fita kenan?
Kin ga ba kana hulɗa da mutane da yawa matsayinka na mai fashin baki a al'amuran yau da kullun, me kake ganin yake sa matasan mu su shiga irin wannan yanayi?
To na farko dai abin da yake kawo matasan mu suke shiga irin wannan sace-sace, kidnapping da irin wannan abubuwa da kwacen waya da waye, wasu da rashin aikin yi ya kan sa su wannan abu, babu sana'a yi sun taso babu da kuma son zuciya. Amma shi wannan da aikin yi shi yana da mu'amala sa iya koyowa makaranta duk din rufin ajiri ko majewar iyalansa za ta rike shi. Wannan son zuciya ne da san rai ya sa ya aikata wannan abu,
da kuma kila kwaɗayi ko
kuma kwaɗayi son zuciya da kuma san rai ne yake ka irin wannan abu sace-sace kwashen waya. Gashi nan gaba ɗaya ya damu arewacin mu baki ɗaya, musamman jihar Kano, kullun sai ka ji an ce an kwace wani waya, an yi kidnapping ɗin wane, an zarewa na wuka, an kwace mai waya. Kullun abin da muke ta fama da shi kenan, musamman a bangaren mu jihar Kano, kullun sai ka ji irin wannan abu. An ce ka ji a police station, sai ka ji an sanda sanar, sai ka ji a gari, sai ka ga wani a titi ma yana kuka. Ya kai yanzu a jihar Kano a idan mutane a gaban kowa a tsakiyar kasuwa za su taho su kwace wa mutane, idan suka taho suka zazzara wuka ɗaya kana ji kana galo. Hajiya akwai a jakshin ɗin da a Kano, jakshin guda biyu yanzu ana yawan yin haka, za su zo da yamma idan ƴan kasuwa sun taso. Idan in kasuwa ta so kawai za su zo, idan danja ta tsayar kawai za su zo su sama da 50, wasu su tsaya can wasu su tsaya can, duk bangaren da traffic bai saki ba za ki ga abu sun zazzara wuka suna buga guga, mai wuka ga mai buga rike ka sa waya.
To jami'an tsaro ba sa ganin su?
Jami'an tsaro suna ganin su, suna yin nasu daidai gwargwaro, amma da al'ummar da aka ce ta zama haka a biyan yawa jami'an tsaro za su da su.
To ba da sa barin zo gare ka, kai a nan kai ne ƙwararre wanda ya san kundin tsarin mulkin ƙasa, a nan kana ganin waɗanda wannan abin ya shafa ya kewaye Najeriya, ba a kan Hanifa ka ɗaya faru a Kano ba, an samu Asma'u a Zaria, an samu wani yaro da yanzu haka muke jin labari muna jira a tantance mana, ɗan shekara uku da aka ce ya faru a yammacin ƙasar nan shi ma. To wai barista ba a tauye haƙƙin waɗannan yaran ba?
To na ɗaya dai duk wanda ya lura da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa a ƙasar nan tun lokacin Annabi Adamu zuwa yanzu ba mu taɓa ganin bala'i da rashin kwanciyar hankali ba kamar yadda muke gani yanzu. Kuma ba komai ya kawo mana wannan abubuwa ba sakaci ne na hukumomi, shi ne ya kawo mana wannan abubuwa. Akwai sakaci na hukumomi, akwai sakaci na iyaye su kansu, akwai sakaci na malaman addini. Hukumomi dai sakacinsu shi ne ya kai ga ƙasar nan yanzu mutane suna karya doka, suna yin abubuwan da suka ga dama. Akwai canyi wajen yin hukunci, an kama tirela-tirela, kowa ya sani kwantena-kwantena na bindigogi da alburusai, an kama mutane daban-daban ana nuna su a kafofin talabijin da rediyo da watsa labarai, an kama wannan a matsayin waɗanda ake yanke nafin shi amfani da su informal, wani ma a ce iyayen shi jeje ya ba da bayani aka kama shi, an kama su daban-daban-daban-daban. Kwaya ɗaya har yanzu ba mu je wanda aka hukunta ɗaya ke. Sashi na 14 sashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya ya ce mafi ƙaranci
nauyin gwamnati
shine tabbatar musu da tsaron daurewar jin dadin jama'a. Kuma tsarin mulkin nan wanda aka rantsar da shugabanni na matakai daban-daban da shi ya ba da dama akan gurumi tun daga sashi na 33 har zuwa sashi na 44 akan yanci na dan adam, musamman sashi na 33 yanci na kai rayuwa, sashi na 34 yanci na kai mutunta, a mutunta mutum, mutum mai daraja ne yana da bukata a mutunta shi. Allah ya halicce shi sama da sauran halitta domin yana da daraja, yana da muhimmanci. Sannan sashi na 35 kuma yake akwai yanci na kai rayuwarka ta sirri tsakaninka da iyalinka ko ɗan uwanka a cikin gida ba tare da wani ya shigo ya tozarta ka ba. Ga sunan matakai daban-daban. Sannan tsarin mulki din kuma yake dole ne ga kowace hukuma ta tabbatar da mafi karanci shine tsaron walwalar jin dadin jama'a, sannan kuma a tabbatar da adalci ga wanda aka zalunta.
To abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi Efa fatakar kare hakkokin mata da kananan yara da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar, sai kuma Sheikh Muhajjadina Sani Kano da wakilinmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwar nasarar shirin, sai kuma Jimbi Hamza daidai ta sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komai dan su muke a sai mu maza bayin muke.